لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baya haka ƴan uwa musulmi, ina mana gaisuwar musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina kuma godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a wannan safiya ta Lahadi 16 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ita ce safiya ta yono da kalli ga watan goma shekara ta 2006. Bara da azumi kamar iwar haka muka haɗu a wannan fili domin tattauna kan wadansu matsaloli na addini. A yanzu haka muna kan hanya dab da isowa da girma mataimakin gwamnan jihar Borno ke faɗakar da ni cewa kamar jiya ne muka zo nan, kuma haka ne kamar jiya ne, tare da cewa shekara ce guda wata 12 kwana 360, abinda wannan ke nunawa yadda kwanakinmu suke saurin shuɗewa, kuma yadda ya kamata a ce don mai hankali yana izina da haka don ya gyara ayyukansa, ya kasance yau ta fi jiya ɗinsa kyau, kuma ya dukkan wani yunƙuri wanda gobe da jibi za ka fi yau ɗinsa kyau wajen abin da ya shafi maganganu na gari da kuma ayyuka na gari. Ubangiji ya mana gaban kasa. Abinda za mu tattauna a kai imani da muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ko musamman ƙyamanci. Lafazin imani kalma ce da ta zo a cikin Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaba mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma tana da ta'arifi da malamai suke yi mata. Menene imani, wato bayanin kalmar imani, menene imani, sannan menene rukunan imani, sannan kuma menene alaƙa tsakanin imani da ayyuka na gari a rayuwar ɗan adam. Kalmar imani ta'arifinta a wajen malamai shine i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Wannan shine hakikanin imani, ƙudurin zuci da furuci na baka, sannan kuma da ayyuka na gaba. Abin nufi zuciyarka ta ƙudurce kaɗai ta karɓi Allah subhanahu wa ta'ala, cewa shi kaɗai yake baya da abokin tarayya, shi kaɗai ne mahalicci, shi kaɗai ne mai arzikawa, shi kaɗai ne mai bambanta yanayi da gudanar da rayuwarmu gaba ɗaya, shi ya samar da mu daga babu bayan mutuwarmu, kuma shi ne zai sake farfaɗo da mu a ranar tashin kiyama domin ya yi mana hisabi a tantance makomar ƙarshe ta kowane ɗaya daga cikinmu. Zuciyar mutum ta labarta masa kaɗaitakar Allah shi ne abinda ake kira i'tiqadun bil janan. Daga nan sai nutqun bil lisan, bakin mutum ya furta haka ta hanyar furta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Daga nan gulan sai amalun bil arkan, wato gaban mutum su aikata haka, abin nan da zuciyar mutum ta kudurce kuma bakinsa yake faɗa, to ayyukansa na yau da gobe su gaskata haka. Wannan shi ne hakikanin imani. Imani bai saba zama ba ƙudurin zuci kaɗai ba tare da maganar baka ba, domin duk irin yadda wanda ba musulmi ba zai ƙudurce kaɗaitakar Allah a zuciyarsa, amma a ce da shi furta kalmar shahada ya ce ba zan yi ba, ko da kuwa a zuciya ƙudurce cancantar Allah da bauta shi kaɗai, da kuma cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne, to wannan kudurin da zuci ba zai masa amfani ba. Dole sai an samu ya faɗi haka da baka, domin faɗin haka da baka shine abin da zai bashi kariya idan ana yakar waɗanda ba musulmi ba, su ba za a yake su ba, kuma ba za a ribace zuciyarsa ba a matsayin ganima. Amma dan ya kudurce haka a zuci bai faɗa da baka, bai faɗa da baka ba, to kenan ban imani ba. Haka kuma duk yadda mutum zai faɗi imani da bakinsa, ya rera kalmomin kowa ya ji, amma a cikin zuciyarsa baya nufin haka, ayyukansa na gabbai kuma ba sa nufin haka, to wannan imanin baka kadai wanda babu aiki na gabbai da suke gaskata shi, shi ma ba imani bane. Domin inda a ce imanin baki kadai ba tare da kudurin zuciya ba, ba tare da aikin gabbai ba, yana mayar da mutum imani. Da shugaban munafikai na Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi ne shugaba cikin mummunai, domin da kansu sun furta sun yi imani. Ubangiji ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasbur. Wato daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar karshe, ita ce ranar tashin kiyama. Allah ko yake wa mahum bil mu'minin, kariya suke su da mu'minai bane. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, suna yaudar Allah ne, suna yaudar mu'minai a tsammanin su za su yaudar Allah yadda suke iya yaudar mutane. Duk Allah ba a yaudar sa tunda ya san abin da ke cikin zuciya tun kafin baki ya faɗa. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun, ba wanda suke yaudara sai kawunan su, amma su ba su sani ba. To ka ganin su sun yi da'awar imani da baka, Allah kuma ya kore musu imani tunda babu shi a zuci, babu shi a cikin aikin yau da gobe. Haka a farkon suratul munafiqun Ubangiji ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah ya ce idan munafikai sun zo wajenka, qalu zaka ji sun ce nashhadu innaka la rasulullah, lalle mun shaida kai manzon Allah ne. Sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, ai Allah ya san kai manzon sa ne. Amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, Allah ya san munafikai ƙarya suke da suka faɗa haka da baki, babu imani a zuciya. To kun ga a nan gurin a ce imani dan mutum ya faɗe shi da baka ba tare da ya ƙudurce shi a zuci ba, ba tare da ya yi aiki da gabansa ba, ba ya zama imani. Imani dan mutum ya ƙudurce shi a zuci amma baki bai faɗa ba, to wannan ma baya zama imani. Dole ne gurbin da imani ke da mahalli a cikin su ne wannan gurabe guda uku: zuciyar ɗan adam da harshensa da kuma gabbansa. A ayyuka na yau da gobe ya kasance wato ainihin an fahimci cewa yana da imani. To wannan shine hakikalin imani. Sai rukunan imani. Idan an ce rukuni wato ginshiki, abinda in babu shi babu gini. Duk abinda gini ke tsoruwa a kansa shine rukuni. Imani yana da rukunai guda shida wanda manzon Allah ya bayyana su a cikin hadisi. Lokacin da mala'ika Jibril ya ce shi akhbirni anil iman, ba na labarin imani, sai manzon Allah ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Imani shine kai imani da Allah, sannan kuma kai imani da mala'ikun Allah na biyu kenan, na uku kai imani da littattafai, na hudu kai imani da manzanni, na biyar shine mutum yayi imani da ranar tashin kiyama, na shida shine mutum yayi imani da kaddara, cewa duk abin da yake faruwa a duniya Allah ne ya kaddara shi. To waɗannan su ne rukunan imani guda shida. Idan babu ɗaya daga cikin su to babu imani, dole sai an same su su duka, kamar yadda manzo Allah ya bayyana su a cikin hadisi. Kuma Allah madaukakin sarki ya yi nuni kansu a cikin Alkur'ani mai girma, ya kawo guda biyar a cikin suratul Baqara, sai kuma ya kawo ɗaya a ware a cikin suratul Qamar. Guda biyar ɗin da ke cikin suratul Baqara da Ubangiji ta'ala ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. Wannan guda biyar a haɗe kenan a wuri guda: imani da Allah, imani da ranar tashin kiyama, imani da mala'iku, imani da littattafai. da imani da kaddara shi kuma yana cikin suratul qadar a cikin suratul qamar da ubangiji ta'ala yake inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhu bil basar ko wani irin abu mun halice shi ta hanyar kaddara ne kuma al'amarin mu da tashin kiyama kamar kiftawar ido ne za ta faru to waɗannan rukunan imani guda shida suna da buƙatar bayani domin ida ya so a haka babu wahala ko yaro ka samu dan islamiya ka tambaye shi ne rukunan imani in ya san wannan hadisin zai kidaya su haka dan matar da take zuwa islamiya ana karantar da su arba wani hadisi da an tambaye ta ni kawo mana rukunan imani guda shida za ta lissafa su za ta kidaya su kidayar su ba ta da wahala amma bayanin su da sanin alaƙar kowanne da rayuwarka kai mutum kai bawa wannan shine abin da yake da matukar muhimmanci idan muka dauki imani da Allah bayanin imani da Allah wato yarda da Allah wannan yana nufin abubuwa guda hudu abu na farko mutum ya yarda cewa akwai Allah din duk da idanunmu ba sa gani kuma in mun laliba ba za mu iya taba shi ba kuma kunnenmu ba sa jin muryarsa ko sautinsa amma dai mun yarda cewa akwai shi ta hanyar lura da ayyukansa kawo rana da kawo dare saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da kasewa da rayawa da arzutawa da talautarwa da bayar da mulki da kwacewa dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah to waɗannan ayyuka matukar akwai rana to wannan babbar shaida ce cewa akwai Allah dan mun san rana ba ita take kanta ba saboda haka Allah ya samar da ita matukar akwai dare matukar wata zai fito da daddare da taurari to waɗannan alamu ne na samuwar Allah amma babu yanda za a yi ka ganshi da idanka ko kuma ka taba shi da hannunka ko ka ji sautinsa da kunnenka subhanahu wataala to mutum ne da cewa akwai Allah bayan ya yarda akwai shi sannan kuma ya yarda da cewa ubangiji ta'ala din nan shi kadai ne yake da rububiyya shi kadai ne rabbu wanda kalmar rabbu ita kadai tana nufin ababai guda hudu tana nufin halitta wato shi ya halitta dukkan halitta ya samar da su daga babu sannan kuma tana nufin arzutawa ubangiji ta'ala shi ke arzuta dukkan halitta dan adam da dabbobi da halittun da ke cikin ruwa da waɗanda suke sarari duk ubangiji ta'ala ke arzuta su shi ke koro iskar da muke taka sannan wanda muka fitar daga cikinmu kuma wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kora ta inda ya dace ta yi shi ke saukar da ruwa shi ke fitar da tsirrai shi ya yi wa ɗan adam gata ya kewaye shi da ni'imomi waɗanda ba za su lissafu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim inda za ku yi ƙoƙarin lissafa ni'imomin Allah ba za su kidayi ba sannan yadda ke kula da mu shi ke kula da dabbobi shi ke kula da ƙwari shi ke kula da dukkan halitta gaba ɗaya wato shi ne mai halitta shi ne mai arzuta halitta sannan abu na uku kuma shi ne mamallakin halitta ko mai ka gani a duniya mallakar sa ne wani bai yi tarayya da Allah ba wajen mallakar wani abu a filin duniya sannan abu na hudu shi ne mai gudanarwa abin da ake kira at-tadbir yudabbiru al-amra shi ke gudanar da dukkan al'amari gudanar da al'amari bambanta lokaci gudanar da al'amari ne yini mai ɗauke da awa goma sha biyu ubangiji ya bambanta yanayinsa akwai sanyin safiya akwai lokacin hantsi akwai tsakiyar rana bayan ta tashi akwai lokacin azhar akwai la'asar amma kuma duk yini ɗaya ne awa goma sha biyu sannan kuma ya bambanta dare ɗin kansa ta hanyar akwai goshin almuru akwai bayan isha'i akwai tsakiyar dare kuma akwai ƙarshen dare duk waɗannan ubangiji ya bambanta waɗannan yanayin kuma shi ne ya kaddara ababen da ake a cikin kowane lokaci cikin lokutan nan ya hore yini domin mutane su tafi neman abincinsu ya kawo duhun dare domin mutane su samu hutu su kwanta su yi barci gabansu su sake samun nishaɗi na sake yin motsi wata gari duk ubangiji ta'ala ke yin wannan sannan shi ke kawo ruwan sama shi ke fitar da tsirrai sannan shi ya bambanta yanayi a cikin shekara a wani lokacin a yi zafi mutane su rinka kwana a waje a wani lokacin a yi sanyi mutum ko bayan ya shiga ɗaki sai ya sai wuta don dama ma ɗakinsa sannan wani lokaci awannin da ake da su a yini zanto sun fi tsawo sama da wanda ake da su da daddare dare ya zanto gajere bai fi awa tara ko goma ba ko awa goma sha ɗaya yayin da yini zai zama yana da tsawo wani lokacin kuma sai ya bambanta haka ka samu yini ne dare ne ke da tsawo wajen awa goma sha biyu ko sha uku amma kuma yini ya zama awa sha ɗaya ko wani abin da bai kai haka ba da Allah madaukakin sarki ke bambanta wannan. To wannan shine at-tadbir. Na daga cikin at-tadbir san safifi ta wani akan wani, dauka wani akan wani. To wadannan ababe dai guda hudu sune abinda imani da Allah ya kunsa. Amfanin wannan idan mutum yayi imani Ubangiji ta'ala ya halice shi. To kenan ya san kuma cewa shi zai sake farfado da shi bayan mutuwarsa. Amfanin wannan idan mutum yayi imani da cewa Allah ke gudanar da duniya. Wannan zai sa duk halin da ka samu kanka a ciki na akwai baki da hukuncin ka bane in ka samu ba dabara ka bace ba annasafin da Allah yayi da kasafin da yayi ne a lokacin yayi kasafin da kai ka samu in kuma ka rasa ba dolancin ka bane ba da tosewar kwakwalwarka annasafin da Ubangiji yayi na wannan shekarar ko na yinin ba ainin safin da yake ba dan shi ne ke gudanar da al'amura gaba daya kokarin mutum baya sa ya samu sannan kuma dolancin ka kuma baya sa ya rasa ya danganta yaya Allah yayi kasafi a wannan shekarar ko a wannan yini tunda yace na hadu kasanna bainahum ma'in ka tahum fil hayatid dunya mu ne muke rarraba rayuwar mutane a duniyar wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ko muka fifita wadansu daga cikin su akan wadansu li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dandan bangare yawa bangare amfani wanda aka dauka kashi zai yi amfani da nakasarki shi ma da kasa da shi zai yi amfani ga wanda yake na sama da shi ta wata hanyar wannan dan wata hikima ta Allah subhanahu wataala. To wannan shine abin da ake kira rububiyya ta Ubangiji, halittar duniya da kasafin abin da ke cikin ta da lura da ita, wannan shine rububiyya din. Daga nan abu na uku sai mutum ya yi imani da uluhiyya ta Ubangiji, abin da ake nufi da uluhiyya kasancewarsa ilahu abin bauta wanda shi kadai za a bautawa ba za a bautawa kowa ba sai shi. Banda shi ba a bautar kowa a bankasa subhanahu wa ta'ala, duk wanda ya sallah ko azumi, duk wanda ya qiyamul layli, duk wanda ya salati ko zikiri, to zai yi ne dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada ba dan wani ya bashi lada ba, ko banda Allah ba ne ikon bashi lada ba. Duk wanda yake san alkhairi zai roki Allah ne, duk wanda yake bukatan alkhairi shi daga sharri to kuma zai nemi kariya da tsari ne a wajen Allah dan shi kadai ne ya sai biyo dan adam kariya. Dan adam bai sai baka kariya ba. Ko kaga a ganin ido dan adam ya tsaya yana kare ka, mai kariyar shi ne Ubangiji, domin shi ne ya ba shi energy da karfi da karsashin da zai tsaya a tattare da kai cikin rabin minti. Allah na iya zare lafiya tattare da kai, to in shi ne mai kariyar ka kake nan, kariyar ka babu ita kenan, ba ka da tsaro. Amma kuma Allah madaukakin sarki sai ya sake sa wani a madadin wancan, ya sa wancan ya wakiltu wancan duk a kan ka, domin in wannan ne kadai ke baka kariya ranan da babu shi to babu wajen cikin. Amma tunda Allah ne ke bada kariya, in ya baka wannan yau wata rana sai ya kaddara maka wancan, wata rana ya kaddara maka wancan. Wato Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ilahu abin bautar mutane, wanda mutane za su roƙa lokacin da suke da bukata, wanda kuma za su nemi tsaro da kariya a wajen sa dan ya kare su. To wannan shine ilahantaka ko uluhiyya. Daga nan sai abu na hudu dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, imani da Allah, wato shi ne kadai ka Allah ta fuskar sunayensa da sifofinsa. Yana da sunaye, yana da sifofi. Kun san ka akwai bambanci tsakanin suna da sifa. Akan ce Musa ya zanto suna ne na wani mutum da cikin mutane, idan aka ce dogo ko gajere ka ga wannan sifa. Akan ce Ibrahim ya zanto suna ne na wani daga cikin mutane, idan aka ce baki ko fari kaga wannan sifa ce daga cikin sifofi. To ashe suna daban kuma sifa daban. Ubangiji ta'ala yana da sunaye sannan kuma yana da sifofi, dukkanin su abinda suke nuna wa kamalarsa. Domin duk lokacin da aka ce mutum yana da sunaye guda biyu ko uku, to lallai sunfi wanda yake da suna guda ɗaya kadai, domin wani abu da yake yi ne yake da tasiri wajen samu masa sunaye ko sifofi. A ce ai malami ne kuma ɗan kasuwa ne, kaga ya fi malami kaɗai ko ɗan kasuwa kaɗai. Sannan a ce malami ne kuma jarumi ne, ai ya fi malami wanda yake kuma ba jarumi ba rago kaɗai. Sannan a ce ɗan kasuwa ne kuma mai kyauta ne, ya fi ɗan kasuwa kaɗai wanda yake kuma rago. Tarin sufofi yana ƙara ba mutum tarin kamala. Don haka Allah shi kaɗai ya zanto Ar-Rahman, ya zanto Ar-Rahim, ya zanto Al-Malikul Quddus, ya zanto Assalamul Mu'min, ya zanto Al-Muhaymin, ya zanto Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir, ya zanto Al-Aziz, ya zanto Al-Hakim, ya zanto Al-Ali, ya zanto Al-A'la, ya zanto Al-Muta'al, ya zanto Al-Qahhar, ya zanto Al-Karim. Dukkan waɗannan suna ƙara tara kamala ne tare da shi subhanahu wa ta'ala, don kowane ɗaya yana da ma'anar da ɗayan baya da ita.
to kenan ma'anoni ne suke kididdiguwa ga malaki subhanahu wa ta'ala. Dan haka ba mai sunaye irin nashi, ba ko mai sifofin irin nashi subhanahu wa ta'ala. Kadaita shi ta fuskar suna da sifa, wannan bangare ne daga cikin imani da Allah. Idan mun fahimci wannan abu guje, wato kenan imani da Allah yana nufin waɗannan ababai guda hudu: imani da cewa Ubangiji samamme ne, akwai shi yana nan; imani da cewa Ubangiji ta'ala shi kadai ke da rububiyya, wanda mun yi fakin bakin rububiyya; imani da cewa shi kadai ke da uluhiyya, wanda mun bayyana maganar uluhiyya; sannan imani da cewa ya kadaita subhanahu wa ta'ala ta fuskar sunayensa, ta fuskar sifofinsa. To wannan fa imani da Allah kenan, wanda kawai idan ka tashi da safi za a ce imani da Allah a wuce, amma in ka tashi bayani, wannan shine hakikanin bayaninsa. To idan ko har mutum ya san wannan, kuma ya san wannan shine bayanin imani da Allah, a ce kenan ya san cewa in ya samu Allah ne, in ya rasa Allah ne; ya san cewa in ya kamu da laulayi da rashin lafiya, abin daga Ubangiji ta'ala yake; in ya samu koshin lafiya, kuma Ubangiji ta'ala ne ya so ya nemi shi da wannan, don shi ke bayarwa, shi ke hanawa subhanahu wa ta'ala. To wannan shine hakikanin imani da Allah. To daga nan sai imani da mala'iku, da imani da littattafai, da imani da manzanni. Waɗannan ababai guda uku: imani da mala'iku, imani da littattafai, da imani da manzanni. Dukkaninsu malamai suna kasa su gida biyu ne, su wannan guda uku. Domin akwai imani da mala'iku a dunkule, mutum ya yarda akwai mala'iku; akwai kuma imani da su filla-filla cikin bayani da fakin baki. Idan aka ce mutum ya yi imani da su a dunkule, wato kenan wajibi ne in yarda akwai waɗansu halitta su ne mala'iku, wanda manzon Allah ya bayyana cikin hadisin Muslim cewa Allah ya halicce su daga haske. Sinadarin halittar su ya sha bamban daga ɗan adam. Ɗan adam daga ƙasa, su ko an halicce su daga haske. Sannan kuma mala'ikun nan adadinsu yana da yawa, population ɗinsu ya fi na mutane. Abin da ke nuna haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi, yace a saman duniya ta ɗaya akwai wani ɗaki yana tsinkin Ka'aba da ke nan ƙasa. Yadda halitta na mutane suke zuwa su yi tawafi ga ɗakin Ka'aba a nan sararin duniya, haka mala'iku kuma ke tawafi a wancan ɗakin a sama ta ɗaya da ake kira Baitul Izza ko Baitul Ma'mur, wanda Allah ya rantsa da shi wal Baitul Ma'mur, ɗaki abin rayawa. To manzo Allah ce wannan al Baitul Ma'mur a kowane yini mala'ika 70,000 ke shiga su yi ibada a cikinsa. Idan suka fita, wace gari wata 70,000 ɗin ce, wace gari wata 70,000, tun daga farkon halittar duniya har Allah ya tafi kiyama. Kaga 70,000 su kwanakin duniya nawa ne na safi? Shi yasa Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Kaga adadin suna da yawa. Idan mun kalli wannan hadisi, ko da 1,000 ne kamar yadda wannan hadisi ya nuna, so yawan kwanakin duniya adadin ba kaɗan bane ba. To ga lafana 70,000, wannan ɗaya kenan. Na biyu, akwai wani hadisin da manzo Allah ce asatis sama'u wa hukka laha an ta'ifa, sama ta yi ƙara, wato manzo Allah ya ji ƙaran da kansa, yace ya cancanta da kansa yayin wannan ƙaran, domin babu wani wuri da ya kai filin tafin hannu ɗaya ba sai akwai mala'ika a wajen, ko yana ruku'i ko yana sujada ga Ubangiji. To kaga wannan ma abin da ke nuna maka lallai mala'iku dangi ne masu yawa, ƴan dangi ne da kaɗan bane. To dole mutum ya yi imani da wannan, imani da mala'iku na cikin imani da halittar su, imani da wannan yawan nasu. Sannan kuma Allah ya bambanta su ba girmansu ɗaya ba, wani ya fi wani girma. Akwai mala'ikan da ke da fuffuke biyu, akwai mai fuffuke uku, akwai mai huɗu, kamar yadda aya ta bayyana cikin suratul Fatir: alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wato wannan aya ta nuna mala'iku manzanni ne na Allah suma, kuma a cikin akwai mai fuffuke uku, akwai mai huɗu, akwai mai biyu. Sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha, amma yana daɗi a cikin halittarsa abin da ya ga dama, a ce akwai wanda yake da fuffuke kuma sama da huɗu. Shi yasa manzo Allah ya ce na ga mala'ika Jibril a daren Isra'i wal Mi'raj, na gan shi yana da fuffuke ɗaya har guda 600, kowane fuffuke inda zai buɗe shi zai rufe maka sama, ba za ka ga sama ba. To kaga wannan ke nuna maka ke suna da girman halitta, kuma su mala'iku ga yawa ga kuma girman halitta. Sannan kuma su mala'iku jinsi ne guda ɗaya, ba kamar maza da mata, su jinsi ne guda ɗaya. sannan su mala'iku gaba ɗayansu Ubangiji Ta'ala bai sa suna da bukata zuwa da abinci da abin sha ba, irin yadda muke da bukatar abinci da abin sha. Su ba sa bukatar abinci, ba sa bukatar abin sha, ba sa hayayyafa. Tunda aka yi su population ɗinsu haka yake, baya ƙaruwa baya raguwa. Sannan kuma su mala'iku ba sa saɓon Ubangiji cikin ibada suke koyaushe. Allah yake yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, suna tasbihi dare da rana ba sa gajiya ba. Sannan kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saban Allah, duk abin da ya musu umarni suke yi, suna aikata abin da yake so. To wannan shine imani da mala'iku a jumlace, ka yadda da su gaba ɗaya ta wannan fuska da muka ambata. Sunadarin halittarsu shine haske, danginsu suna da yawa, sannan su ba maza da mata bane irin yadda muke maza da mata, sannan ba sa ci ba sa sha irin yadda muke bukatar ci da sha, sannan kuma sun bambanta ta fuskar girman jiki da girman halitta. Kankanin cikinsu ma ya fi ɗan adam mafi girma girma, to balantana babban cikinsu kuma. To sannan kuma wato ainihin a cikin ibada suke ko da wani lokaci ba sa saɓon Ubangiji. To wannan shi ne imani da mala'iku a jinnati. Amma imani da mala'iku filla filla kuwa, to wannan sannan waɗansu ɗaiɗaikun cikinsu da ayyukansu, irin wanda aya ta Alƙur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da aikinsu, to wannan cikin rahmar Allah sai zanto mala'ikun da aka bayyana sunayensu da irin ayyukansu, wanda wajibi ne mu san su da ayyukansu. Dukkanmu nan a matsayinmu na musulmi adadinsu kaɗan ne. Daga ciki dai akwai mala'ikar Jibril, wanda shi ne mafi shahara cikin mala'iku, don shi ne shugaba cikin mala'iku. Kuma kowa ya san aikin mala'ika Jibril shine dan aike ne fi daga Allah zuwa ga annabawa. To daga cikinsu na fuskar shahara akwai Mika'il. Mika'il mala'ika ne da Ubangiji Ta'ala ya wakilta masa taskar ruwan sama da fitar da tsirrai tana hannunsa. Shine wakili ta hanyar raba ruwan sama a duniya, wakili ta hanyar fito da tsirrai daga ban ƙasa, tun daga abin da zamu ci da abin da dabbobi za su ci da sauran shukokin da dan adam ma baya amfana da su ko dabbobi. To wannan abin da ke nunawa, idan har mala'ika ɗaya zama shi ne wakili tsakanin Allah da dukkan annabawa, wanda annabawan suna da yawa, lallai aikin mala'iku ba ƙaramin aiki ba. Idan har mala'ika ɗaya shi ne wakilin taskar ruwan sama da tsirrai, ko da a ce gonakin jihar Yobe da ruwan da ya sauka kawai a damanar bana zuwa yanzu, a ce mutum ɗaya ne ke kula da wannan, ai ruwan ba ƙanƙani ba ne ba, balla sana ta ɗin duniya gaba ɗayanta. To mala'ika ɗaya ke kula da wannan, wanda ke nuna girman halittar mala'iku da kuma capacity ɗinsu na ayyuka da suke yi, abubuwan da suke iya ɗauka ko su ajiye ko su aiwatar ko su zartar, lallai ba ƙanƙani ba ne ba. Waɗannan mala'iku da Mika'il da Jibril sunansu ya zo cikin Alƙur'ani, sunansu ya zo cikin hadisi. Sannan akwai mala'ika mai suna Isra'il, wanda shi ne zai busa, idan ya busa a cikin ƙafa kowa zai mutu, ya sake yin busa ta duk wanda kowa zai tashi, kamar yadda Allah ya nuna haka a cikin suratul Naml da kuma cikin suratul Zumar. To shi Isra'il sunansa bai zo ba haka a cikin Alƙur'ani, amma ya zo cikin hadisi. Manzon Allah idan ya tashi yin sallar dare, yakan yi addu'a ta buɗe sallah. Addu'ar da yake yi ita ce bayan ya yi kabbara, sai ke Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Isra'il fatir as-samawati wal ardi aliman ghaibi wa shahada anta tahkum bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. ابين دونا ادعوا تيكي تو يا الله يا اوبنجيد جبريل يا اوبنجيد ميكائيل يا اوبنجيد اسرافيل يا وندي كاجي حلتا سما دا كاسا با تاره دا يا فايفايا او جان وني با كاني مثلا غيبو ابين دكي بويه كما كاني كسانن دا مثلا ابين دكي بينيني kai za ka hukunci a tsakankanin bayi ranar tashin kiyama dangane da abin da suke sabani a kai, shi yadda ni zuwa ga abin da yake shi ne daidai cikin abin da mutane suke sabani a kai. Da wannan manzon Allah ke buɗe sallar dare. To kaga anan manzon Allah ce Jibril ya ce Mika'il sai ce Isra'il, cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito. To shi Isra'il aikinsa shi ne buta a cikin kansu. Akwai mala'ikan da ake kira da suna Malik, wanda shi ne shugaban mala'iku da suke gadin wuta. Wannan sunansa ya zo a cikin suratul Zukhruf, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharukum lil haqqi kadhibun. Sunansa Malik, sannan akwai mala'iku guda biyu munkar da nakir wanda su za su yi wa mutum tambaya a cikin kabari bayan an binne shi, bayan mutane sun juya sun tafi, za su tashi mutum su tambaye shi ya ba da ansa game da tambayoyin da za a yi masa. Ɗayan su sunan shi munkar, na biyun sunan sa nakir. To irin waɗannan mala'iku da aka bayyana sunayen su da sifofin su, dole mutum ya kun da gina da girman mulkin Allah. Sannan dukkan duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne zai busa kowa sai ya ji ya mutu, kuma ya sake busawa kowa ya ji ƙarin dan ya tashi. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisahira. Wannan abin da ke nuna girman mulkin Allah, dan tsoron Allah ya shiga cikin zukatanmu. Akwai mala'ikun da suke kula da ayyukanmu, abin da muka ce da abin da muka yi, yanda tun daga safe zuwa yanzu duk abin da kika ce ko abin da kika faɗa mala'ika ya rubuta. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Malamin suka ce daidai da nishi da mara lafiya zai yi, ko kogi da mai naƙuda take, sai mala'ikan ya rubuta. Ba abin da zaka yi da bakinka wanda bai rubuta ba, ko sharri ko alkhairi, kuma a kansa za a yi maka hisabi, za a miki hisabi ranar tashin kiyama. To ashe wannan abin da ke nunawa, in har na san a cikin mala'ikun Allah akwai masu kula da ni, suna lissafin ayyuka na, suna ƙidayar kalmomin da na faɗa, ko na sharri ko na alkhairi, ashe dole ne in kyautata maganata har sai na yanzu to ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi. Ayyuka na daga ɓoye ba zan aikata sharri ba sai alkhairi, saboda mala'ikun Allah suna lura da ni. Ga wani dattijo a unguwarku, ko ƙanin mahaifinka ko wan mahaifinka ko abokin mahaifinka, zaka ji kunyar ka yi wata mummunar kalma a gaban idonsa dan kana jin kunyarsa. To ina ga in mala'ika yana gadin ka yana tsaron ka a ce ka yi mummunar kalma. To wannan ke nuna ashe imani da mala'iku yana da tasiri wajen gyara dan adam, wajen ya sa dan adam ya zanto mai tsoron Allah, ya sa dan adam ya zanto mai tsare dokokin Allah. Dokokin Allah iri biyu ne, dokokin da ya tsara tsakaninmu da shi, dokokin da ya tsara mana tsakaninmu da junanmu. Dokokin sa tsakaninmu da shi, kaga da sallah da azumi da abin da ya shafi aikin haji da abin da ya shafi zikiri da halala da salati da sauran abubuwa da shiga-shigan imani da shiga-shigan musulunci, dokoki ne da suka shafi alaƙar mu da Ubangiji. Amma dokokin da suka shafi tsakaninmu da juna, saye da sayarwarmu, zamantakewa na auratayyarmu, zama na makwabta da juna, zama tsakanin iyaye da ƴaƴansu, tsakanin dangi da dangi, wannan duk Allah ya tsara yadda zamu zauna tsakaninmu da junanmu. To duka waɗannan ɓangarori guda biyu, da abin da yake tsakaninmu da Allah, da abin da yake tsakaninmu da junanmu, duk mala'iku suna gadi, suna lura, suna supervision ɗinmu su ga me muke yi, me muka sai. Kan haka za a baka takarda ranar tashin kiyama, akan haka za a baki takardar ki ranar tashin kiyama, da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Wato kowane dan adam za a rataya masa takardar aikin sa ranar tashin kiyama, ya zanto takarda ce da zai iya budewa ya karanta, kuma a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, karanta takardar ka ta ishe ka hisabi a yau ranar tashin kiyama. To dan haka wannan abin da yake nunawa, lalle in dan adam yana da kyakkyawan imani da mala'iku, to za ka ga cewa ayyukansa da maganganunsa suna yi kyau. Idan kaga ayyukan dan adam suna muni da maganganunsa, imaninsa da mala'iku ya zama gurbin imani ne. Dan idan ka san ana gadinka, ana lura da kai, an sa ka aiki, kuma an sa wani yana supervision ɗinka, dole za ka tsaya ka yi aikin nan mai kyau a matsayinka na mai hankali. To Ubangiji Ta'ala ya sanya mala'iku suna supervision ɗinmu game da me muka ce, me muka aikata. A ce mai hankalin cikinmu shi ne wanda ke tuno wannan, sai imani da mala'iku ɗin nan ya taimaka wajen gyara maganganunsa da ayyukansa. To imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu, imani da manzanni a dunkule cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale wata al'umma ba cikin al'ummomi a tarihin duniya face sai da ya turo musu da manzo. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa istanibu tawbun. Wannan ayoyi suna nuna kowace al'umma an tura musu manzo. Sannan
su manzanni jakadu ne wanda suke isar wa mutane me Allah yake so ku yi, me Allah yake so ku bari, me yake so ku ce, menene baya so ku ce, shine aikin manzanni a duk inda suke a fadin duniya. Su yi bayanin dokokin da suke tsakanin mutane da Ubangijinsu da dokokin da suke tsakanin mutane da junansu. To su manzanni din nan a jumlata wannan shine aikinsu. Amma idan mutum zai imani da manzanni a fillah-fillah, wato dole ne kowane ɗaya daga cikinmu ya san adadi na manzanni da Allah ya bayyana mana su cikin Alƙur'ani mai girma, sunayensu da al'ummomin da aka tura zuwa gare su. A cikin Alƙur'ani ko Ubangiji ta Allah ya bayyana manzanni ɗai-ɗai har guda 25 sunayensu da inda aka tura su. Annabi Nuhu na ciki, Annabi Ibrahim na ciki, Annabi Musa da Annabi Isa suna ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki, waɗannan su ne guda biyar da suka tsara sauran falala wanda Allah ya hada su cikin aya ɗaya a suratul Ahzab da kuma suratul Shura. Yace wa idza arsalna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin, minka manzon Allah kenan, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kuma haka yace a cikin suratul Shura, shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan, Annabi Nuhu kenan, والذي أوحينا إليك من ذا الله كنا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا أقيم الدين ولا تفرقوا فيه. لكن من ذلك يقول من من ذلك بعد دول أن دبعوننا بينا كركش من من تفك الدرجة دخلنا دول أن دفك بيو بايا سنة بيو بايا ومن ذلك النبي هودو وان دعك ترزوا بأدوا دع النبي صالح وزوا بسمودوا دول أن سنة بايا ومن ذلك النبي شعيب وزوا بمثال من مديان سنة بايا ومن ذلك da Annabi Yusuf duk suna bayan waɗannan ne, Annabi Yaqub duk suna bayan waɗannan ne. Abin nufi dai dole mutum ya san waɗannan annabawa da kuma inda aka tura su, al'ummomin da aka tura annabawan zuwa gare su. To shi wannan imani da manzanni amfaninsa ga ɗan adam shi ne, wato ɗan adam ya gane faɗin rahamar Ubangiji da Allah ya halicci mutane bai kyale su ba kara zube, kowa ya abin da ya ga dama sai ya saukar musu da dokoki, da ya tashi turo doka bai je hota daga sama ba mutane su tafi, sai ya aiko mala'ika zuwa wajen Annabi zuwa wajen mutanen don yi wa mutane gata. Ba yanda za a yi kowace al'umma ta samu tsira sai in ta bi hanyar koyarwar Annabinsa. A zamanin Annabi Musa duk wanda bai bi shi ba ya taɓe, a zamanin Annabi Isa duk wanda bai bi Annabi Isa ba to ya yi hasara, a zamanin Annabi Ibrahim duk wanda ya aiki ba da dokar da Annabi Ibrahim ya zo da ita ba to shi ma ya taɓe. A yanzu ko a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi dokokin da manzon Allah ya zo da su ba ya taɓe, yayi hasara. Dan annabawa su ne wasiƙa tsakanin Allah da bayinsa. Allah ba zai mana magana ba mu da shi mu ji sautinsa, ba za mu ganshi da ido ba, amma zai turo mala'ika, mala'ika ya faɗawa Annabi, Annabi ya faɗa mana me Allah yake so mu yi. Shi yasa bin Annabi ya zama dole. Laƙar kana lakun firar yin mulkin Allah, sannan dukkan duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne zai busa kowa sai ya ji ya mutu, kuma ya sake busawa kowa ya ji ƙarin dangi tashi. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira, wanda wannan abin da ke nuna wa girman mulkin Allah, dan tsoron Allah ya shiga cikin zukatanmu. Akwai mala'ikun da suke kula da ayyukanmu, abin da muka ce da abin da muka yi, yanda tun daga safe zuwa yanzu duk abin da kika ce ko abin da kika faɗa mala'ika ya rubuta. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin yaf'aluna ma ya'lamuna ma tafalun ma yalzim min qawlin illa ladayhi raqibun atid, malaka suka ce daidai da nishi da mara lafiya zai yi, ko kogi da mai naƙuda take sai mala'ika ya rubuta. Ba abinda za ka yi da bakinka wanda bai rubuta ba, ko sharri ko alkhairi, kuma a kansu za a yi maka hisabi, za a miki hisabi bayan tashin jama'a. To a ce wannan abinda ke nunawa, in har na san a cikin mala'ikun Allah akwai masu kula da ni, suna lissafin ayyuka na, suna ƙidayar kalmomin da na faɗa ko na sharri ko na alkhairi, a ce dole ne in kyautata maganata har ce da ya zanto ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi. Ayyuka na gaba ba zan aika sharri ba sai alkhairi, saboda mala'ikun Allah suna lura da ni. Ko ta akai ga wani dattijo a unguwarku, ko ƙanin mahaifinka ko wan mahaifinka ko abokin mahaifinka, za ka ji kunyar ka yi wata mummunar kalma a gaban idonsa don kana jin kunyarsa, suna da in mala'ika yana gadin ka yana tsaranta a ce ta yi mummunar kalma. To wannan ke nuna a ce imani da mala'iku yana da tasiri wajen gyara dan adam, wajen ya sa dan adam ya zanto mai tsoron Allah, ya sa dan adam ya zanto mai tsare dokokin Allah. Dokokin Allah iri biyu ne, dokokin da ya tsara tsakaninmu da shi, dokokin da ya tsara mana tsakaninmu da junanmu. Dokokin sa tsakaninmu da shi, kaga da sallah da azumi da abin da ya shafi aikin haji da abin da ya shafi zikiri da halala da salati da sauran abubuwa da su ga cikin imani da su ga cikin musulunci, dokoki ne da suka shafi alaƙarmu da Ubangiji. Amma dokokin da suka shafi tsakaninmu da juna, saye da sayarwarmu, zamantakewa na auratayyarmu, zama na makwabta da juna, zama tsakanin iyaye da ƴaƴansu, tsakanin dangi da dangi, wannan don Allah ya tsara yadda za mu zauna tsakaninmu da junanmu. To duka waɗannan ɓangarori guda biyu, da abin da yake tsakaninmu da Allah, da abin da yake tsakaninmu da junanmu, duk mala'iku suna gadi, suna lura, suna tufa bidin ɗin mu su ga me muke yi, me muka so. Kan haka za a baka takarda ranar tashin kiyama, akan haka za a baki takarda ranar tashin kiyama da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura tadkura kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Wato kowane dan adam za a rataya masa takardar aikin sa ranar tashin kiyama, ya zanta takarda ce da zai iya budewa ya karanta, kuma a ce da shi itra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, karanta takarda ka sa ita hisabi a yau ranar tashin kiyama. To da haka wannan abin da yake nunawa, lallai in dan adam yana da kyakkyawan imani da mala'iku, to za ka ga cewa ayyukansa da maganganunsa suna yin kyau. Idan ka ga ayyukan dan adam suna muni da maganganunsa, imaninsa da mala'iku ya zama gurbin imani ne. Dan idan ka san ana gadin ka, ana lura da kai, an sa ka aiki kuma an sa wani yana supervision ɗinka, dole za ka tsaya ka yi aikin nan mai kyau a matsayinka na mai hankali. To Ubangiji Ta'ala ya sanya mala'iku suna supervision ɗinmu game da me muka ce me muka aikata, a ce mai hankalin cikinmu shi ne wanda ke tuno wannan, sai imani da mala'iku ɗin nan ya taimaka wajen gyara maganganunsa da ayyukansa. To imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu, imani da manzanni a dunkule cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai tsale wata al'umma ba cikin al'ummomi a tarihi a facin sun turo musu da manzo, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wa istanibu tsabun. Wadannan ayoyi suna nuna kowace al'umma an tura mata manzo. Sannan su manzanni jakadu ne wanda suke isar wa mutane me Allah yake so ku yi, me Allah yake so ku bari, me yake so ku ce, menene baya so ku ce, shine aikin manzanni a duk inda suke a faɗin duniya. Su yi bayanin dokokin da suke tsakanin mutane da Ubangijinsu da dokokin da suke tsakanin mutane da junansu. To su manzanni ɗin nan a jumlace wannan shine aikinsu. Amma idan mutum zai imani da manzanni a filla filla, wato dole ne kowane ɗaya daga cikinmu ya san adadi na manzanni da Allah ya bayyana mana su cikin Alƙur'ani mai girma, sunayensu da al'ummomin da aka tura zuwa gare su a cikin Alƙur'ani. Ko Ubangiji da Allah ya bayyana manzanni ɗaiɗai har guda 25 sunayensu da inda aka tura su. Annabi Nuhu na ciki, Annabi Ibrahim na ciki, Annabi Musa da Annabi Isa suna ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki. Waɗannan su ne guda biyar da suka tsara sauran falala wanda Allah ya haɗa su cikin aya ɗaya a suratul Ahzab da kuma suratul Shura. Yake wa idza arsalna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin, minka manzon Allah ke wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kuma haka yake a cikin suratul Shura, shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan, annabi Nuhu kenan, wallazi auhayna ilayka, manzon Allah kenan, kuma wasana bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tafarruqu fihi. Wadannan sune shugabannin manzanni gaba daya. Duk wadanda ba wannan ba yana karkashin wannan ta fuskar daraja da falala, duk wadanda suka biyo baya suna biyan bayan wannan. Annabi Hud wanda aka turo zuwa ga Adawa da annabi Salih zuwa ga Samudawa, duk wadannan suna bayan wadannan ne. Annabi Shu'aib zuwa ga mutanen birnin Madyan, duk suna bayan wadannan ne. Da annabi Yusuf, duk suna bayan waɗannan ne. annabi Yaqub duk suna bayan waɗannan ne. Abin nufi dai dole mutum ya san waɗannan annabawa da kuma inda aka tura su, al'ummomin da aka tura annabawan zuwa garin su. To shi wannan imani da manzanni amfaninsa ga ɗan adam shi ne, wato ɗan adam ya gane faɗin rahamar Ubangiji da Allah ya halicci mutane bai kyale su ba kara zube, kowa ya yi abin da ya ga dama sai ya saukar musu da dokoki, bai tashi turo doka, bai je hota daga sama ba mutane su tafi, sai ya aiko mala'ika zuwa wajen annabi, zuwa wajen mutanen don yi wa mutane gata. Ba yanda za a yi kowace al'umma ta samu tsira sai in ta bi hanyar koyarwar annabinta. A zamanin annabi Musa duk wanda bai bi shi ba ya taɓe. A zamanin annabi Isa duk wanda bai bi annabi Isa ba to ya yi hasara. A zamanin annabi Ibrahim duk wanda ya aiki ba da dokar da annabi Ibrahim ya zo da ita ba to shi ma ya taɓe. A yanzu kuwa a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi dokokin da manzon Allah ya zo da su ba ya taɓe, ya yi hasara. Dan annabawa su ne wasiƙa tsakanin Allah da bayinsa. Allah ba zai mana magana ba mu da shi mu ji sautinsa, ba za mu gan shi da ido ba, amma zai turo mala'ika, mala'ika ya faɗa wa annabi, annabi ya faɗa mana me Allah yake so mu yi. Shi yasa bin annabi ya zama dole. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Bin annabi shine tafarkin tsira. Dukkan mutumin da bayan zuwan annabi kuma ya ga yana da ra'ayi, yana da tacewa cikin wani abu na addini, to ya tabbatar yayi hasara. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam nakasus alayk. Cikin su akwai wanda mun baka labarin su, akwai wanda mun baka labarin su ba, to ashe kuma littattafan ba duka bane zaka san su. Allah ya bayyana littattafai guda hudu ne kawai duk cikin littattafan da Allah ya saukar masu dimbin yawa, amma an bayar da sunayen guda hudu ne, at-taura da injila da zabura da al-qur'ani, balle shi kuma babu wani littafi da aka yi bayanin su cikin al-qur'ani. Ashe waɗannan da aka bayyana mana su sune ya kamata mu san su bisa ga filla filla. In yi imani da cewa at-taura littafin annabi Musa ne, linjila littafin annabi Isa ne, zabura littafin annabi Dawud ne, sannan kuma qur'ani littafi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan matambayi ya tambaye ni annabi Shu'aib ya zo da littafi da aka tura shi madai, yanzu zan ce ya zo da littafi. Ya sunan littafin san ce ban sani ba, tunda Allah bai bayyana sunan littafin ba cikin al-qur'ani. Annabi Hud da annabi Salih su ma an saukar masa da littafai, zan ce kwarai an saukar masa da littafai, ba wani annabi face akwai littafi tare da shi. To amma ya sunan littafin da aka biyo annabi Hud ko da aka biyo annabi Salih, zan ce ban sani ba, ko ba inda za a yi in sani, tunda Allah bai bayyana shi cikin al-qur'ani ba, manzo Allah bai bayyana shi ba cikin hadisi. Sai dai in yi imani da shi a jumlace. Amma littafin annabi Isa zan ce na sani sunansa Zabura, littafin annabi Musa zan ce na sani sunansa At-Taura, littafin annabi Dawud sunansa Zabura, littafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunansa Al-Qur'ani ko sunansa Al-Furqan ko sunansa Al-Kitab ko sunansa An-Nur, domin dukkan waɗannan sunaye ne na Al-Qur'ani mai girma. Ko ka ce masa Al-Kitab, ko ka ce masa An-Nur, ko ka ce masa Al-Furqan, ko ka ce masa Al-Qur'an, dukkaninsa ayoyi sun nuna haka. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin nadhira. Sannan kuma shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, sannan kuma innahu al-Qur'anun karim, sannan kuma daga cikin sunayensa Nur, fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi أنزلنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سنكم سننسى الذكر سنة التي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأن إيمان بالاستفاكنا كذلك إيمان بالاستفاك أجملتين سننك إيمان لسور أكلا تلنسو imani da manzanni a jumlace kai imani da sutilla billahi, imani da mala'iku a jumlace imani da sutilla billahi, shi yasa na cewa guda uku nan kowanne ya kasu kashi biyu. To wannan fa sune rukunan imani, wannan fa duk bayanin su ne, kaga ya sha bambam da lissafin su ko kidayar su. Lissafin su ko kidayar su ba wahala, amma bayanin su shine wahala, amma kuma bayanin nasu kuma shi zai sa ka rinka jin dandanan imani da su. Dan in ba bayanin imani su babu, kawai kamar ka lissafa wadansu lambobi ne ka hadisi. Goma, shida, tara, sha ɗaya, sha biyu, shi kenan. Ta riƙe figures, amma babu bayani filla-filla kowanne da ya ƙunsa a cikinsa. To daga nan sai imani da mai, sai imani da ranar tashin ƙiyama. Imani da ranar tashin ƙiyama, imani ne
da shi ma na farko ana son ka yi imani da alamominta kafin zuwanta. Da Allah ce fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad da'a ashratuha fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum. Ai mutane ba abin da suke jira sai kiyama. Alamomin da kusur daga sun zo, sun da alamomin sun zo ita ba kuma za ta yi ne za ta zo kenan. Ashe yana daga cikin imani da ranar tashin kiyama shine imani da me? Alamominta. To alamominta ko malamai sun kasa su kashe biyu. Akwai alamomi ƙanana, akwai alamomi manya. Idan mutum zai lissafa su gaba ɗaya za su kai wajen alama 100 da wani abu. A yadda hadisi suka nuna su ko ayoyi na Al-Qur'ani mai girma. Kaga zuwa manzon Allah alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Yanzu ya zo ko bai zo ba? Ya riga ya zo. Mutuwar shi bayan ya zo alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Bude Baitul Maqdis alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama, kuma an bude Baitul Maqdis tun lokacin Umar dan Khattab, Allah shi kare da a gare shi. Duk waɗannan kaga alamomi ne na tashin kiyama. To akwai alamomi ƙanana, akwai alamomi manya. Yanzu waɗannan da muka lissafa alamomi ne ƙanana, zuwa manzon Allah, mutuwarsa, bude Baitul Maqdis da alama ce. Sannan a nemi amana, ta yi karanci a cikin jama'a, ba masu riƙon amana. In ka samu mutum 10 ka ba su amana, in ka ci sa'a ɗaya ya rike amma tara sai sun ci. Ita ma wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Nan da mutum mukami bayan bai cancanta ba, ga wanda suka san suka fi cancanta amma kuma shi ya fi shiga. Shi yake liƙuwa a murhu, kaga ba zai fito gaya ba. To wannan alama ce ita ma cikin alamomin tashin kiyama. A nan da mutum ba dan ya cancanta ba sai dan ya san wani ko su wani sun tashi ko su wani sun ƙware masa gindi. Wannan alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Kasuwanni su yi yawa, maza Allah ce ita ma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Da a nan garin da kasuwa nawa ce? Daya. Amma a yanzu kasuwanni nawa ne? Suna da yawa. Yawan kasuwanni alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. ƴaƴa su kan gare ma ƴaƴansu, iyayensu, su rinka rashin da'a, alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Yin dogayen gine-gine, alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Yanzu ko da akan titin nan kadai daga bakin wannan round about ka je har zuwa wancan rukunin gidajen nan kaliyo dogayen gine-gine na rabi ne. Hawa ɗaya, hawa biyu, da kuwa ina shekara 10 ko 12 ko kaza da suka wuce sai ka tsaya ka samu gida mai bene, amma da hawa biyu kila hawa uku har a je hawa biyar, duk wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ya bayyana. Yawaitar mata da karancin mazaji, wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Za a yi wani lokaci nan gaba wanda namiji ɗaya zai zama mai kula da mace 50 tsakanin matansa da ƙannansa da yayyensa da ƴaƴansa da jikokinsa, wajen mace 50 shi kaɗai ke kula da su. Haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari. Wannan duk alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Manzo Allah ce yana daga cikin alamar tashin kiyama yawan girgizar ƙasa. To kan girgizar ƙasa nawa aka yi tsakanin bara zuwa bana kadai? An yi a Pakistan, an yi a Iran, an yi a Turkey, an yi a Inani. Daga yadda za ka ji mutum an yi hasarar 4,000, 5,000 haka ake hasarar mutane. 20,000 a girgizar ƙasa. Waɗansu kuma sun sa gidaje. Ka duba tsunami disaster da aka yi. Wato girgizar ƙasa ce amma ta cikin teku ba ma ta fili ba. Wanda duk manzon Allah ya bayyana cewa wannan alama ce, yawan ambaliyar ruwa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Duk manzon Allah ya bayyana wannan. Sannan manzon Allah ya ce takarubu zaman, yadda awanni za mu ga sanyi kaɗan. Awa ɗayan yau muna shekara ta 2006 kamar baki ne awa ɗayan shekara ta 1990 ba, 1990. Takarubu zaman, manzon Allah ya ce za a yi wani lokaci za ka ga shekara ta zama kamar wata, wata ya zama kamar mako ɗaya, mako ɗaya ya zama kamar yini ɗaya, yini ɗaya ya zama kamar awa ɗaya. Ka ga wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Yana daga cikin alamomin tashin kiyama intifaful ahilla, wata ya kumbura ya zama ƙato. Manzo Allah ce za a ga wata na wannan yinin amma ta riƙa cewa wannan ɗan kwana uku ne. Alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Ranar da wata ya tsaya ka ganshi ƙato ko kwana biyu ya yi kaɗa ganin kamar ɗan kwana biyar ne, duk wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. to akwai kuma zuwan dujal bayanan annabi Isa zuwan mahadi duk wani alama ce da cikin alamomin tashin kiyama malamai suna kasa alamomin tashin kiyama gida biyu manya da kanana sukan ce babba daga cikin alamomin tashin kiyama ita ce dukkan alamar da take kafin bayanan dujal sukan wato kanana karamin alamomi kenan sukan ce karama cikin alamomin tashin kiyama ita ce dukkan alamar da take ta faru ne kafin bayanan dujal sukan ce babba ita ce dukkan wanda bayan bayanan dujal duk abin da ya biyo baya sunansa babbar alama cikin alamomin tashin kiyama to dole mutum ya imani da wannan gurgurdan yadda hadisan manzon Allah suka faɗa to sai mutum ya imani da zuwanta ita kanta tashin kiyama din ranar lahira din kenan yene da karfi mafalar ta busa da za a yi don mutane su tashi gaba ɗayan mutane wani ba zai riga wani tashi ba za su tashi bai ɗaya illa iyaka farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan ya fito zai ga annabi Isa ya rike wata fila daga cikin filas ɗin al'arshi annabi Musa yake ban sani ba ko an tashe shi ne tun kafina ko kuma dama shi da aka yi musar mutuwa da musu ba ba Allah ke ban sani to daga nan duk mutane fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisahira sai ga mutane gaba ɗaya a filin tashin kiyama a wannan rana babu dan wani jikan wani babu matar wani babu kanin wani fa idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma'idhin wala yata'adun idan aka yi busa a cikin kafa babu dangantaka tsakanin mutane ba cewa wani shi ne na wani wanda ita ce matar wani kowa shi kaɗai daga shi sai aikinsa za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakanin rana da kan mutane kamar mil ɗaya mutane za su kasance gwargwadon kyawun aikinsu gwargwadon ni'ima da za su yi gwargwadon munin aiki gwargwadon wahala wani gumi da zai rinka fitowa daga jikinsa sai ya kawo masa daidai wurin alwala wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa kirji wani ya kawo mishi wuya wani har sai ya rinka limewa a cikin guminsa saboda mummunan aikinsa a daidai wannan lokaci waɗansu suna ƙarƙashin al'arshin Ubangiji ba su san ma ana zafin ba Allah ya sa mu cikin su to haka mutane za su samu kansu a wannan rana maganar ka san wani ko na san wani duk ba su taso ba magana ce mai ka zo da shi na aiki da gari mai nuna irin imaninka ba wanda za ka nema alfarma a wajensa miji ba zai tallafa wa mace ba mace ba za ta tallafa wa miji ba ɗa ba zai tallafa wa uba ba uba ba zai tallafa wa ɗa ba malami da almajirinsa ba wanda zai tallafa wa kowa kowa yana ta kansa kowa yana cewa nafsi 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 wannan ita ce ranar tashin kiyama akwai ayyuka da dama da za a yi a wannan rana daga cikin su akwai lissafin ayyukan mutane duk ayyukan da kai duk ayyukan da kika yi azumin qiyamul layl sada zumunci da'a ga miji tarbiyyar ƴaƴanki duk an lissafa su za a kirga daya biyu uku hudu har zuwa ƙarshen su duk ayyukan da nayi da wanda kai da wanda muka yi don haka za a lissafa wannan shi ne ake kira hisabi dama shi hisabi lissafi to kaga lissafin ayyukan daban daga nan sai auna ayyukan auna ayyukan shine a dora su akan sikeli dan a ga nauyin su dan akwai ayyuka da suka waɗansu sun fi wasu nauyi ka iya samun wannan aikin ya kai goma ga wani aiki guda ɗaya ne amma ya fi wancan goma nauyi to wannan zai sa bayan an ƙidaya aiki dan a ga yawan su sannan kuma sai a auna su akan sikeli dan a ga nauyin su a tantance nauyin ayyukan mutum dan a kai shi gidan aljanna wajen awan ayyuka hadisai sun nuna takardun da mala'iku suka rubuta ayyukanmu rajista din da duk abin da kai za a rubuta ita ce za a dora a kan suke ne a dora rajista ta kyawawan ayyuka zikirin karatun alkur'ani hailala qiyamul layli tahajjudi itikafi sadaka kyautayi da'a ga miji tarbiyyar yara a dora a nan ɗaya kuma rajistar ta mummunan ayyuka zage-zage yi da mutane gulma hada fada rashin kunya iwa rashin mutunci gatsine babu gaira babu dalili shi ma a dora a kan nan sai a ga wanne ya fo newa wanne ya fo na nauyi wanda ya fo na nauyi a kansa za a gina sakamako waɗansu hadisan sun nuna kuma za a ɗauki aikin da kansa kamar sallah za a yi mata gangan jiki sallar da mai ita ya ci karku'i da sujada kaga kenan za ta zanto tana da ƙiba tana da nauyi sallar da mai ita ya yi yar mubi ba yawa sai lada babawa ba da dake irin wanda dandanan kamar an koro mutum Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to dan tashi ramin biya da ita kyamusacciya da ita amma wanda ya cika rukuci zai zanto cikakkiyar ta sai ya dora kan sike ni a ga wanda ta fota yau sannan kuma sai hadisi sun nuna za a dauki mutum shi kanshi ya dora kan sike ni a dauki munanan ayyukanka da zage-zage da hayaniya a dora kan sike ni ka kuma sai a dora ka a dayanin bangaren a ga kai da ayyukanka wanne zai rinjaye wani to anan gurin kar wani ya dauka cewa duk wanda Allah bai wa kiba shi nan zai ci bulus ba haka wani ba ko alkin bulus a nan asan wani zai ga cewa to yadda yake rabon ne ba zai kai labari ba haka wani ba Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kai itaciya yana kariyo wa dabbobi abinci to mutum ne siriri gashi baya da kiba sannan kuma baya da tsawo baya da kauri baya da kiba sai da ya hau sai iska take kadawa sai reshen kamar ya fado da shi sai sahabbai suka gani sai suka yi masa dariya sai manzo Allah ya ce atadhakuna min dikkati saqaihi wato kuna masa dariya dan kun gasi kaurinsa ya zama siriri yace innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud wannan siraran kaurukan nasu guda biyu in an dora kan suke ne sun fi nauyin duka uhud a ranar tashin kiyama manzo Allah ya ce za a zo da wani mutum gashi da girma da kiba sosai amma kuma idan an dora shi akan suke ne ba zai fi fuffuken kuda nauyi ba saboda baya da aiki na gari a ce abinda zai nauya ya ka shi ne kyakkyawan aiki da imani da aƙida abinda zai sa ka zanto fanko shi ne mummunan aikinka wato za a auna rijistar za a auna ayyukan kuma kai kanka mai aikin za a auna ka duk wannan a ranar tashin kiyama ummuna Aisha take cewa akwai waɗansu wurare da wani baya tuna wani banza Allah ne kuma ya faɗa masa ita ce take cewa an ce za a tashi mutane ba mai tufafi a jiki yanzu haka za a zauna da ƴaƴa da iyaye da surukai kowa ba kowa manzo Allah ce wai zai tuna wani ranar tashin kiyama har yanzu da cewa wai yana da tufafi ko bai da tufafi wahalar ta yi wahala yace kin ga lokacin da aka zo ana ɗaukan ayyuka ana ɗora a kan sikeli wani baya tuna wani bai ma san waye a gefen ko a gaban ko a bayan sa dan kowa ta karfe ki kin ga lokacin da za a hau suradi da yake lissafin ayyuka wani baya tuna wani shine wani mai hikima ke cewa nan miji kance da mata taimake ni masoyiya ta nawa khairin ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikin sa bai tsara ba wani sa ta taimaka masa daidai da kwaya ta gero ko ta shinkafa ta cikin ayyukan sa na kiri ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aibi mun yi dada dan jawabi irin maganganun soyayyar nan an yi musayar maganganu na masu daɗi kin ga an yi awon hisabi alkhairi na ba zai yawa ba kin ga yanzu ina da kaya taimaka mini ko na baya ko da ɗa mini ko da kwaya duk abin koya buwaya a ɗayansu ba za su samuwa ba ita ba za ta taimaka masa ba shi ba zai taimaka mata ba ga mutumin da ya gode bar mahaifiyarsa yau mai tirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughni to ai kaga a wannan rana kenan kowa ta kansa yake to wanda ita ce kiyama dole ne da cewa akwai ta kuma alamar akwai mutuwa akwai alamar akwai kiyama ita ce mutuwa inda ba mutuwa da sai mutum yace babu kiyama mutum yana da dama yace shi ba zai je lahira ba yana da wannan damar in ya yadda cewa ba zai mutu ba shike nan ya huda da kiyama ba lafana a masa hisabi in dai har ba ka san gaje kiyama to yi iyakacin kokari kar ka mutu ka kuwa ai mutum bai isa hana kansa mutuwa ba matuƙar akwai mutuwa to akwai kiyama ita kuma mutuwa matsalar ta shine ba ta ba da noti rashin lafiya ba shi ke nuna an kawo maka notice ba ko an bincika fayil ɗinka yadda samari suke faɗa mai yawa lafiyar sa kalau tana buɗe fayil ɗin shi mai sani ba ba wai sai mutum ya rashin lafiya ba ba a ce mata kau dabara sakurin ruwa ba ta hira ko gidan gajiya da ɓera ba ka tsar mata in kaje gudu ba yan ta zo an daina yawo dan fashi ko ƙoƙarawo babu shingin kai da kawo ba ta tsara sai da ciwo ita ba tare ta lafiya ba babu ruwanta ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma fado karkashin kasa in ta furdo bata kyale sari da kurkudu ba san sari abin nan da yake cin katako mutuwa ba ta manta da jiwo ba lantana kai da kake yawo a kan titi in ka zo an daina yawo dan fashi koko barawo babu jinjin kai da kawo ba ta tare sai da ciwo ita ba tare ta lafiya ba ka gani manyan mutane sun mutu annabawa da sarakunoni manyan sarakuna sun mutu dubu dai ga sarakunan mu wanda sun ka rike kasar mu masu ko daraja gare mu dubu shehu jaddadin mu dan fodiyo amma ya mutu ka tana ba za mu dawo ba yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karimi Musa ko Abdul Salam sun mutu wannan mukami ba sun tsaye wanda ta rage ba ka ko mulki da kasaita ne ba yanzu umarin dallaji korau ya mace a kuma sutar lau haka yaro ɗansa kosau ba su tsan hatu yau a zazzau su a bace ina aliyu ba ba da wani sarakuna ne amma dai sun tafi babu saura sun mutu sai ambatan sosai tunanin dukiyar su kyan adansu da kyan hawansu kawai ake iya tunowa yana da doki dubu yana da kaza yana da kaza yana da kaza ba ka ƙara ganin ɗayansu sun ba zuri'ar da sun bari ba saboda haka dai mutuwa ita ce alama ta zuwan tashin kiyama yaddarka da mutuwa shine zai sa ka yaddar tashin kiyama ganin alamomin nan da muka lissafa shi zai sa ka yadda in yadda kiyama za ta zo to yaddanmu da wannan kuma shine zai sa mu gyara ayyukanmu duk abin da ka rasa a duniya in kana da imani baka yi asara ba duk abin da ka samu a duniya in baka da imani baka da aiki nagari to kai ne cikakken nasara zai da kuɗi da mulki da sarauta da malanta duk waɗannan su kaɗai ba sa cetonka sai in akwai imani akwai kyakkyawan aiki saboda haka wannan shine hakikanin imani da ranar tashin kiyama a jumlatansa a dunkulansa daga nan imani da kaddara imani da kaddara yana nufin ababai guda hudu abu na farko duk abin da ka gani ko kika gani ko na gani halittar Allah ne ba wani abin da ba halittar Allah ba ba abin da shi yake kansa da kansa ubangiji da Allah ta haza khalqullahi faruni maza khalaqal ladina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin abu na biyu duk abin da ya faru a duniyan nan da wanda yake faruwa kafin faruwar salama Allah ya san shi ba wai yanzu ne ba Allah ya san shi abu na uku duk abin da kake gani a duniyan nan da wanda yake faruwa da wanda zai faru da wanda zai faru kafin ya faru rubutacce ne a wajen Allah alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir fi kitabin komai yana rubuce daidai da zaman nan da muke yi da tattauna da waɗansu suke yi da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda ya gaji da wanda bai gaji ba da wanda yake rana da wanda yake inuwa duk inna zalika fi kitabin yana rubuce a wajen Allah tun kafin faruwar haka tun kafin Allah ya halitta sama da ƙasa da shekara 50 inna zalika ala Allah yasir sannan duk abin da kaga ya faru to Allah ne ya kaddara shi abin da yake nufi da kaddarawa ya tsaro faruwar ta shi kafin ya faru ya tsaro zai faru kuma sai ya faru gurgurdan yadda ya tsaro kamar in za a gina gida za a samu architect a ce ya zana sannan masu gini kuma su zo su gina wani lokacin su gina daidai da abin da ya zana ba rigi babu kayi wani lokacin kuma su canja to yadda kaga duk abin da ke faruwa a duniya dama zanen master plan din gina wurin Ubangiji ya riga ya tsara ya zana shi kuma shi yana faruwa ne ba tare da canji ba a ce da abin da ya faru ba ko incident ba ne ba a'a kaddarawa Allah ya riga ya kaddara zai faru ba wai ya faru ba ne ko incident ne to wannan ita ce imani da kaddara Allah ya kaddara Allah ya halitta Allah ya sani Allah ya rubuta yana rubuta cikin littafi a wajensa in na san wannan kin san wannan a ce da abin da na samu yana cikin rubutaccen nan da Allah ya rubuta abin da na rasa yana cikin rubutaccen nan da na rubuta a zazzauna saboda manya da ke baya su su samu damar gani kai ma mai aikin da can baya ko mara da baya haka zai da ina ka ko mara da tsakiyar su saboda idan ana surutu za a ɗauki hankali na da yawa ni ko ba zan iya tara hankali na in faɗa abin da ya kamata in faɗa ba ke to wannan su ne rukunan imani guda shida ko bayanin su ina jin abin da ya rage mana shine a takaice alaƙar imani da ayyukan mutane na faɗa muku tun lokacin da zai tarihin imani ko definition din imani, na ce imani shine iqrarun bil zanan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Imani shine wato kudurin zuci da furucin baka da kuma aikin gabbai, wannan shine imani. Ashe ba za ki taɓa zama mummuna ba, sai kin zama mummuna ta wannan bangarori guda uku: zuciyarki da harkanki da ki da ayyukanki na yau da gobe. Dole da zama mummuna baka kadai, to wannan imanin munafikai kenan. Duk wanda ya zama imanin zuci kenan, wannan ya zama baya da imanin ma gaba daya. Duk wanda ya zama a aikata kawai yana ayyuka irin na imani amma a zuciyarsa ba imani, to wannan kuma ba mummuni bane. Dan kaga kafirai a zahiri sukan yi ayyuka irin na imani, kaga suna tausayi da jin kai, su kai taimako abincin da ake yunwa, a yi girgizar ƙasa su je su ba da taimako, ana fama da cutar kwalara su kai kyautar allurori da magunguna, duk waɗannan ayyuka ne na imani, amma zuciyarsu yamti babu imani. Da haka ba su lada a wajen Ubangiji. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Da haka aka ce wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba. Ina ba ta fahimta. Amila nasiba, ga mutum zai aiki har ya gaji, amma kuma tasla naran hamiya za su fita cikin wuta. Saboda sun yi aiki irin na imani, amma a zuciyar babu imani, a harshen babu imani. Sun tsani kalmar shahada, sun tsani Allah, sun tsani manzon Allah. Amma da suna tausayi da jin kai da rahama da kyauta da gina asibiti a nan, gina magani a nan, taimakon maraya a nan, waya a can gudun, duk wannan ba abinda suke da shi na lada. Tunda imanin aiki ne, babu shi a zuciya, babu shi a harshe. Ashe dole ne imani sai ya samu wannan gurbi guda uku: harshe da kuma zuciya da kuma gabbai. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce imani yana da bangarori 60 da doriya. A wani hadisin yake 70 da doriya, 60 da doriya ko 70 da doriya. Sai ce a'laha qawlu la ilaha illallah, wanda yake girma cikin bangarorin imani shine fadin la ilaha illallah, shine bangare mafi girma. Adanaha, wanda yake kankanta dan min tsitsi cikin bangarorin 60 da doriya, imatatul adha an tariqi, dauke wani abu mai cutarwa daga kan hanya. Kaga dutse ko kwalba, wani zai taka da motarsa ya faci, ko da mashin ɗinsa ko keke, ko wani ya tuntuɓe shi ciwo sai ka ɗauke, ko kika ɗauke. Kaga wani datti sai ka ɗauke shi. Kaga wani rami a hanyar mutane, illa wani ya zo da daddare ya faɗa bai sani ba, sai ka tsaya ka cike shi. To wannan shine mafi ƙanƙanta ɗan tsitsi cikin ɓangarorin imani 60 da ɗoriya. Mafi girman kuma la ilaha illallah. To tsakanin mafi girman da mafi kankantar kuma kaga a ce akwai wadansu bangarorin da yawa. To wannan kuma duk manzon Allah ya yi bayanin su a ɗaiɗaikun hadisai. Daga ciki kiyaye haƙƙin mutuntaka yana daga imani. Tunda manzon Allah ya ce wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, bai imani wa bai imani ba, aka ce wane ne? Ce allazi la ya'malu jaruhu bawa'iqahu, wanda maƙwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba. Duk wanda maƙwabcinsa ke jin tsoronsa zai iya masa sharri, zai iya cutar da shi. Makwacin ka na jin tsoron ka iya masa sharri, ka iya cutar da shi, to kai baka da imani, in ji manzon Allah. Ashe kiyaye haƙƙin makwabtaka ɗaya ne daga cikin ɓangarorin imanin nan 60 da ɗoriya. Girmama baƙo lokacin da baƙo ya zo garinka, ɗan uwanka ne ko abokinka ya kawo maka ziyara ko baƙi sun zo gidanki. Wannan girmama baƙo ɗin yana daga cikin imani. Tunda manzon Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim baytahu, wato kenan sai mutum ya girmama baƙonsa, yana daga cikin abin nan, yana daga cikin rukunin imani. Tanadan masa abinci, abinci wurin kwana, idan ya kama ka bashi wurin kwana din zai kwana ne. Amma wajibci ne rike bako shi ne kwana uku, abin da ya karu akan kwana uku kuma mustahabi ne. Dan kar mutum kai muka je bako ta har sai an gaji da kai, kai ta zama ana cewa yaushe mutum bai tafi, wallahi har yanzu bai tafi ba, yaushe ne za ta koma, ce wallahi har yanzu ba ta koma ba, kin je kin zo dai ba dole a gaji da ke ba, amma kika kwana ɗaya ana marmari. Ana sai wata ci kara mana ta a wallahi ba komai, akwai ayyuka, akwai yara, ana marmarinka. Wata rana in zaka zo ba za ka tsora ka ba, amma ka zo kai kwana goma, ranar da zaka dawo sai wuce ce wallahi ba komai tafiya a gaba da. Shi yasa sai mutum ke yalla duk ba na musulunci sai a zauna lafiya. Girma mu baƙo ko shakka babu akwai ci cikin musulunci, kuma alama ce ta karanci mutum ya zama mai girma ga baƙonsa. Shi yasa Larabawa suke alfahari da wannan tun lokacin jahiliya su kafin zuwa musulunci. Shi yasa suka
malamai suka tsunto fa'idoji wajen karrawa bakon cikin kasar Annabi Ibrahim lokacin da malaiku suka zo wajensa. Hal ataka hadithu bayi Ibrahim al-mukramin idh dakalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qawmun munkarun faraga ila ahlihi fa ja'a bi'idin samin fa qarrabahu ilayhim qala la ta'kulun fa yajidu minhu khifa qalu la taqab fa bajaru har zuwa karshe suka tsuro fa'idoji gina bako suka ce ko daga sallama su da suka zo suka ce salaman kamar sun ce assalamu alaikum kalu salama ce kuma sun ce salamun yurfa wato sai mu da sallamarsa ta fita su girma su ta su mai nasaba ce shi ko ta shi mai rufa ce idan da kalu alaihi ba kalu salaman wato nusallimu alayka salaman domin salaman din ya zama fa'ilan bihi mansub ana kaddara masa fi'li su sun yi amfani da jumla fi'liya shi kuma sai ce salamun wato kaga shi ya zama khabar ne ana kaddara masa mubtada ya amfani da jumla ismiya to jumla ismiya kuma ta san fadin ma'ana sama da jumla fi'liya wato idan bako ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu san da zuwa sai ji wani dadi tun daga lokacin amma assalamu alaikum wa alaikum assalam ka dai ma'ana ka gane wani alamar cewa lalle baka fara da zuwa na assalamu alaikum kai sai ka ninka wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ji dadi tun daga wannan lokacin cewa lalle ya fi gidan abinci ya aminta daga yunwa ya aminta daga kisurwa ya aminta daga dukan ruwan sama ko sanyin hutuni tun daga sallama ka bashi wannan suna shigowa ya ba su wuri suka zauna ba sai ana ta jefa wa da yana kake sai da kake zauna zauna da shin kada zauna sai je ya yanka injinin salil dan maraki ba dan maraki ya yanka dan maraki baki guda uku ka yanka muku dan maraki irin ku ci ku tafi da shi duk wanda tun kafin a gaisa ya zo ya kawo da ya kawo kuma sai ya matsar da kwanan kusa da su dai idan ka ajiye kwanan daga nesa ba ko zai ɗauko zai ji kunya amma idan ka matsar da shi kusa da shi komai yake bukata yana kusa da shi ba sai ya tambaya ba dole ne da cikin rukun nan bakunta kuma ya zo daga nesa yana zuwa bayan an kawo abinci an kawo kaza kafin a ce komai a ce ga cikin gudun sai a ce kuma akwai ban ɗaki dan karfe ba kuwa ce da Allah na ran ɗaki yana yau da buta a hannu duk wannan ya ci karo da ladabin karɓar baƙo duk waɗannan bukatu na dole ruwan sha abinci ban ɗaki su ne abu na farko da ake biyan baƙo har kafin a tsaya a yi doguwar hira amma wani zai doguwar hira shi baƙin kuma yana matse kuma yana jin kunya da fama shi yasa wani yake alfahari da cewa shi mai kare mutuncin baƙi ne yake cewa saboda tsabar rike mutuncin baƙi ko ranar da yake amarshi ka je to zai karɓe ka baƙunta yace lihafi lihafu dhaifi wal bayt baytuhu wa lam yulhini anhu ghazalun mukannau yace mayafi na shine mayafin bakona gidan ma shine gidansa dan ina da wata amarya ba za ta shagaltar da ni in kasa zuwa in tarbi bakona yace uhadithuhu innal haditha min alqira wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahdahu yace in na kawo masa abinci ba na yin shiru sai in yi ta masa surutu don yi ji daɗin ci dai idan kai shiru sai ga kamar kana ƙidayen lomasa ne sai ya ji kunya ko mu kafa ka kawo mu abinci ka yi shiru ka zauna kuma ka ki tashi ka tafi ai bazan iya shi bane ba in more amma ko dai ka bar wajen ko kuma kai ta hira kuma hankalin ka baya kallon kwanan abincin ko akwai san abincin na shi da yawa na ƙara a kana ta hira kana kallon manoli kana bakarwa kamar baka gani na ni kuma da tsibi ban jirgi ko ya zawa uhadithuhu inna alhaditha min alqira yake labari yake masa yace domin shi kanka zance a wurin bako kamar karban bako din ne da garar abu wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahdumu yace ai na san cewa zai dubarci an jima to sai kyale zai saki tunda ya gaji da ya ci abinci an yi kaza ce to ga shimfiɗa ga maganin sauro an fesa ga kaza ni kuma zai tafi gida sai da safe sai mutum jigiran ba awa ɗaya awa biyu kula ga sun gama nan garin muna sallah karfe kaza ga darduma za ka yi safari da mutum yin aljuma muna sallah asuba shi karfe kaza ya zo daga nesa kila tayin ɗan garin su ya kawo ban da rafi dole na cikin lalurban baƙo ba wani ko duka ba zai baka ba ko sallama ba zai baka ba kaje ni ai kana cikin matsala ya ka gane alƙibla ko dakin nan kin gane alƙibla ga alƙibla mu nan gurin ba sai an jawa ba kaje ga yana kuma sa maka danki nan ne alƙibla a take shi ne girma ba ko yana daga cikin imani sannan mutum idan zai rantsu ne gaskiya, gaskiya tsakaninki da mijinki, gaskiya tsakaninki da ƴaƴanki, tsakaninki da iyayenki, gaskiya tsakaninki da ƙawayenki, tsakaninka da abokananka, tsakaninka da abokanan hulɗa, wannan ma yana cikin imani. Lokacin da kika zama mai yi wa miji ƙarya, mai yi wa ƴaƴanki ƙarya, iyayenki ƙarya, ƙawayenki ƙarya, to kin rusa wani ɓangare cikin ɓangarorin imani. Dan manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw yasmut. Duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru. Yana daga cikin alamar imani yafewa da afwa, sifatu ta mu'mini. Yafewa idan mutum ya maka ba daidai ba ka yafe masa, kai masa afwa. Mijinki ya miki ba daidai ba, afwa da yafewa. Matarka ta maka ba daidai ba, afwa da yafewa. Ita kuma ba kabarin duniyar da babu laifi a cikinta ba, sai dai a yi duniya mai karancin laifi. A ba ba duniyar da babu laifi ba. Ba a taɓa zaune gida ba gidan da babu kuskure a cikinsa ba, sai dai a yi gida wanda yake kurakuren sun zama kaɗan. Amma ka ce matar da ba sa laifi gaba ɗaya, ko sai ki ce kina son mijin da baya laifi, sai ki samu bizar ki tafi sama ta ɗaya a tabbala su suke la ya suna Allah ma a marahun mai fa'a nuna bayan da amma in dai kina son mijin duniya. Dole zaki mishi laifi shi ma zai miki laifi. Ana buƙatar mai ƙarancin laifi ne, ba wanda ba ya yi laifi ko ɗaya ba. Kai ma namiji kana buƙatar mutum mai rangwamen laifuka, ba wanda ba su da laifi gaba ɗaya ba. To wannan afuwa ɗaya ne daga cikin ɓangarori wato ainihin na imani. ‘Ya’yan uwa musulmi, idan na ce sai na ƙarƙare da abin da nake so in faɗa, to lokaci ya yi tsawo da yawa. Sannan kuma gashi cikin wata Ramadana ake, sannan waɗansu bayan Allah suna rana ba su samu sun shiga inuwa ba. Ya kamata in takaita a nan, idan akwai abubuwan da ya kamata a ce na faɗa ban faɗa ba, to sai mu ƙarasa su a cikin tambayoyi da za mu karanta. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah sa mu yi tarayya cikin lada mu duka. Abinda na yi kuskure, Ubangiji ta Allah ya ce mun kuskure na. Mu kar ku manta, gaskiya na san an bani takardar wannan lacca, kuma amma ni na manta ma da maudu'in, sai fa da mazauna ne nan na san maudu'in cewa ga abinda zan yi magana a kai. Kun ga idan an samu gibi a cikin maganganu na sai a yi afuwa, tunda kawai abin da na iya tunowa ne da kwakwalwata ba abin da yake rubuce a gabana ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alhamdulillah, malam ya yi mana nasiha da hikima da da'awa. Allah ya saka mana da alkhairi. Allah ya sa abin da muka je amfane mu duniyar mu da lahira ya zama sanadin shigar mu jannatin Firdaus. Malam, muna da tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko ya ce, malam, kullum ina jin ana ambaton istidra'i a wa'azuzzuka da wajen tarurrukan musulunci. Malam, ina so a yi mini bayani a kan istidra'i ya yake kuma ya ce.
Abinda ake nufi da istidra'i, mace namiji ya sadu da ita ba ta hanyar aure ba. To bayan da za a yi ta aure sai ta istibra'i. Istibra'i shi ne sai ta zauna ta ga ta samu jinin haila guda ɗaya ya zo ya yanki. To shi ne istibra'i. Dama istibra'i ana nufin neman waraka. Tunda saduwar nan da waneye da wanci. Ƙila ciki ya shiga, ƙila ciki bai shiga ba. Amma idan aka zauna har aka yi jini ɗaya, to wannan ganin jini ɗin ya zama istibra'i. An waraka kenan. Cewa ciki ba ta da ciki. Don haka kenan a lokacin ne za a iya ɗaura mata aure da wani. Wato kenan idan ba ta da aure, sai shaiɗan ya ci nasara a kanta ta je ta yi zina. To ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i, ma'ana sai ta yi jini ɗaya an tabbatar babu ɗa a tattare da ita. Ko kuma waɗansu fasikai suka kama su da ƙarfi suka yi fyaɗe da ita. To nan ma ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i jini ɗaya don a tabbatar mahaifarta babu yaro a ciki. Ko kuma matar da ita suna da aure ɗin. Sai dan yaron jayi ta je ta yi zina. To haramun ne kuma mijinta ya ce zai kusance ta, dole ya jira ya ga sai ta yi jini ɗaya a tabbatar babu ɗa bai shiga ba a wancan zinar da ta yi. Ko matar da take da aure, Ubangiji ta Allah ya jarrabe ta irin mutanen banza ko ƴan fashi suka je suka yi mata fyaɗe. To nan gurin ma mijinta ba zai kusance ta ba, za a jira har ta yi jini ɗaya a tabbatar ba ta da yaro a cikinta. In ko dama can tana da juna biyu da mijinta, to kaga kenan wannan maganar istibra'i, kuma dama ana yi ne dan a waraka cewa ba ta da juna biyu. Yanzu ko an san dama tana da shi da mijinta, wannan kaga daban kiran. A takaice dai ina so ki sani, mu sani cewa abin da ake nufi da istibra'i shine neman waraka, wato neman a san cewa lallai mahaifar wance a warake take, babu ɗa a ciki, babu jariri a ciki,
a sanadiyar zanar da ta yi ko fyaɗe da aka yi mata har kafin ta ya aure ko kuma in ba ta aure ta kafin mijinta ya ci gaba da kusantarta. Wannan shi ne istibra'i. Wallahu a'lam.
Akan gabata mana mai wannan wasiƙar ya ce ni ne nake wa tuwaki ko wa tuwaki ya aure ni har wasu lokuta yake kai ni garin saƙo. Malam ina so ka ba ni inda akwai wata addu'a a musulunci wanda zan dinga yi domin na samu sauƙin abin a taimaka ni.
Dukkan mutumin da zai mummunan tunani wanda har zai kai shi zuwa ga saƙo to wannan daga shaitan ne. To abinda za ka yi shi ne isti'aza, tunda Allah ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Idan shaitan ya jefa maka wani mummunan tunani to ka nemi tsarin Allah ta'ala, ka nemi tsari a wajen Allah. To saboda haka da ka yi wannan tunanin mara kyau sai ka yi a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ya halatta maka ya a'udhu billahi ka tofa a hagun danka haso uku, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ka tofa, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ka tofa. To sannan abinda zai magance maka wannan shi ne yawaita zikirin Ubangiji. Idan kana yawaita zikiri safe da yamma, dare da rana, zikirai irin wanda sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to wannan sukan zama ganowa da katanga tsakaninka da shaitan. In mutum yana lantar irin wannan zikiri to Allah zai taimake shi ya ci nasara akan shaitan, shaitan ba zai ci nasara akan sa ba.
Malam mutum ne suka zauna da
sannan dukkan abin da kai mummunan tunanin Allah ba zai kama ka da shi ba, tunda manzo Allah ya ce an yafewa al'ummata duk abin da kai tunani matukar ba ta faɗa da naka ba ko ba a aikata daga kai ba, ya sai a tunani kadai ko sabo ne Allah ba zai kama ka da shi ba ka da lai. Amma zikirai kuma su za su koyi wannan, istiaza ita za ta koyi wannan.
Malam mutum ne Allah ya haɗa masaukin su ko gurin zama guda ɗaya da wanda ba musulmi ba, sai ya zama na har wancan yana kyamata ta wajen tafiyar da ayyukansa na addini. Bayan ya zama na in yana yin sallah ko wani ayyukan ibada mutumin yakan yi wasu gunaguni ya nuna masa ɓaciransa game da wannan, me ya kamata ya yi a wannan gurin zama?
Zai ci gaba da yin ayyukansa na ibada ba zai daina ba, kuma ya zauna da wannan mutumin cewa fa kai kana wani addini na daban, ni ban yi gunagunai a kanka ba dangane da abin da kake, kai ko baka da ƴancin kai kuma kai a kai, dole ya samu ƙarfin halin da zai faɗa masa wannan, domin dai ba za ka daina addini ba don wani ya ji daɗi. Waye shi? Shi ne sai bai daina shi ba, sai kuma saka daina ka don mai shi ne ya sassauci a kan naka ba, kai sai ka sassauci a kan naka saboda shi ba za ka sassauci a kan naka ba.
Malam addinin musulunci addini ne na tsafta mai son tsafta, yaya matsayin musulmin da ya ɗauki tufa ta wanda ba musulmi ba ya sa a cikin sa ya sallah?
Eh, bai kamata ba, musamman tufa ta jikinsa wanda ya iya yin gumi gumin ya taɓa tufafin, waɗansu daga cikin malamai sun tsananta akan irin wannan sai an wanke kafin a yi sallah da ita. Tunda Ubangiji ya ce innamal mushrikuna najasun, duk da cewa malamai sun ce najasa ce ma'anawiyya, wato najasa ce ta ma'ana ba ta taɓawa da hannu ba, amma duk da haka gumin da ke ketowa daga jikin kafiri waɗansu malaman sun kai shi da cewa zai iya zama najasa. Don haka ga tufafin da zai sa kai bai halatta ka sake sa su ba har sai ka wanke su.
Allah ya gafarta malam, mai magana na cewa ita ce take zaune da ƴar uwarta abokiyar zama wanda miji ya haɗa su, sai ya zama na ta kai wani tsawon lokaci ko ta mata magana ko ta gaishe ta ba ta amsawa, ta ji a tsawon lokaci dai ta ci gaba da haka sai ta bari saboda ba ta amsawa, sai ma ta kai ta da gaya mata cewa ta riƙi mijinta ba ruwansa da ita da ‘ya’yanta har abada, wato abokiyar zama ta tattakta kula ‘ya’yanta ko kuma ita har abada, ya zama matsayi ko me ya kamata a yi?
A irin nan ke za ka ci gaba da wata magana ko da ita ba ta miki, da maza Allah ya nuna mana a cikin hadisi idan kai wa mutum sallama ya ki amsa maka to mala’ikun rahama ne za ta amsa maka. Duk lokacin da kika yi mata sallama ba ta amsa ba, ke ba ki hasara ba, ita ce ta yi hasara. Kuma bai halatta ba ke ce za ki ɗauki mataki a kan ‘ya’yanta, tunda ‘ya’yanta ‘ya’yan mijinki ne, inda gaske ne kina son mijinki kin da za ki so ‘ya’yansa, ba wai sai wanda kuka haifa ke da shi ba. Kuma wannan gyaran mijin shi ne zai tsaya ya gaya gyara a tsakaninku, domin dukkan matsaloli da ake samu na mata sukan yi girma da yawa ne gwargwadon yadda miji ya yi sakaci, kuma akan samu rangwame gwargwadon yadda miji kuma ya yi kokari ya gyara. wani lokacin akwai matan da in an kyale su su kaɗai za su zauna lafiya, amma miji shi ya haifar da matsala. Kamar ya nuna ya fi karkata zuwa ga wanta a zahiri, ita wanda ya karkata zuwa gare ta din ta sani, ita ma wanda aka kyale ta din kuma ta sani, har ma nawa da ya sani. To a nan wurin kaga duk rigimar da za a yi miji shi ya sayo ka da kuɗin ka da zai. Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Al-Qur'ani cewa babu lillahi mai iya daidaita yadda muke son baka a cikin muka san. To amma a mu'amala ta zahiri dole mu daidaita su daidai wa daidai. Dole ne daidaita su a fuskar mu'amala ta zahiri. Amma a kan zuciyar nan kuma a kyale ta gaibi ne a wajen Allah yake. Ba sai ka faɗa ba, amma in har ka nuna wanda ka fi santa kuma ta sani kuma ɗaya ta sani to dan ba za a zauna lafiya ba. Wannan kawai ta alamun karo ce ba yar gidan mace ba, karo aka kawo ta. Wannan kuma tana ganin ita ce mai gida ita da ƴaƴanta. To don haka da nake cewa yawanci matsalolin da ake samu na mata biyu zuwa sama daga wajen namiji ne. Amma idan namiji zai biyo kowace ƙimarsa, yau ya ba wannan ƙima ana ganin ya yi tafiya da ita, wata rana kuma kawai sai ce da wanda zai tafiya kuma ita ma ta shirya ita ma ya yi tafiya da ita. Yau ya baiwa wannan wani abu ko bai baiwa wancan wani abu, haka dai. Dole mutum ya yi wannan, kuma dole ya faɗakar da su Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tsawatar da su Allah a zamansu da junansu. To zai wannan zai taimaka sosai da sosai.
Allah ya gafarta malamai masu wa'azi idan suka yi wa'azi akan yi magana akan haƙƙin miji akan matarsa. To malam na daɗe ban ji ana magana a haƙƙin mata akan mijin ba, sun matan ba su da haƙƙi akan mazajensu ne?
To kila dai a nan ne ba a yi, amma dai ni dai na san ina yi. Ni dai na san ko masu kasar kuka tambaya shin akwai wani kasar da Jafar Mahmudu Adam na Kano ya taɓa yin maganar haƙƙin miji akan matarsa ko cikin fatawoyi ko cikin karatu ko cikin tafsiri ko wani duk inda ya samu dangantakar magana nake yi. To saboda haka ina jin ni ne in ni yake nufi ni kan ina yi. Kuma yanzu ma idan kina so in yi sai ɗan maimaita miki ko ɗan kaɗan ne. Mace tana da haƙƙi akan mijinta.
Mijin ne mai son yi haƙƙin mata akan.
Tana magana akan cewa tana da haƙƙi a wurinsa shi. Shi nike nufi tana da haƙƙi akan mijinta, ma'ana tana da haƙƙin da dole ya ba ta shi. Yana daga cikin haƙƙinta abin da ya shafi abinci. Abinci haƙƙin mace ne, kuma wannan abinci zai yi bil ma'ruf, wato daidai samunsa. Kada ya ƙure kansa kuma kar ya mata rowa. Inda Allah ya ce wannan dinin za a fako lamin firiko wa lamin yaqtubu.
Sannan yana nufin haƙƙin matar akan mijin nata ne, akan haƙƙin mijin kai akan ma wanda matar nata haƙƙi.
Ya ce haƙƙi ne ke magana. Baka zan hau gane shi. Inda aka yi maganar abinci ba zai abinci ba shi zai gama da mutum. Na ɗaya kenan. Na biyu akwai haƙƙi na tufafi. A nan wurin har na sha faɗa maza cewa yawanci idan mun tashi abinci ko tufafi muna yi ne bisa ga al'ada ba bisa ga addini ba. Domin al'ada ne mutum baya wa matarsa tufafi sai na sallah. Ko kuma in ta haihu. To mu ka'ida ko manzo Allah ya ce an taksuwa ha idan ka saita, in ka yi tufafi ita ma ka yi mata. Akwai wata shekara.